Haka yake, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin Tsaka Mai Wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin ƴan jaridu na wannan mako, za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu, wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Niger, inda wakilin muryar Amurka Sulaimin Barma ya haɗa mana rahoto na musamman, inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin ƴan jaridu.
Sulaiman Umar Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin ƴan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke yi na al'umma ne, shi ne ake cewa le droit du public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma, kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Sulaiman, ka tashi kana neman wani labaru, ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma kaga an baka shi saboda ana tambayan a wani wa iya tare da mu, wancan wa ba tare ba yake da mu, kai dai kamar abin ne an dauke shi kashi biyu, kamar wanda wani minister ya faɗi akwai jaridu abakai kuma akwai jaridu makiya, yana akwai masu sama akwai wanda busa sama, to kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta ƙasa. Relation kin ko kudin ci hulɗar yanda take, ba a saya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya. Tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su, akwai matsala sai an shiga kwama. Kamar yadda Hausawa ne suke cewa dan gobe gida baya daraja, sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi yadda demokrasi, demokrasi ba ta yi yadda jarida, kenan tare ne suke ba iya raba su.
Ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimet, Jaharo Mamman, ya yi ƙarin bayani a kai.
Akwai ƙuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Nijar wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari, kuma dole ne daidai yanda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga waɗannan labarin, kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani, su ba shi damar ya yi hira da su don su kawo haske a tahiyar da aikin ƙasa. Tunda aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public, shi ne service public, wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma. A'a, daga inda kace jaridan jarida ne, daga inda kake aiki gidan jarida, to ƙasa ce kake ma. Daga wannan lokacin labari ya yi ƙarhin naka, mai naku ne na ƙasa ne gaba ɗaya na al'umma ne. Mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su damar su maida mu nasu. Ko kuma su mai damu ɗan adawa su ce mu ma tare muke da ɗan adawa su.
To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi, hulɗa a tsakanin gwamnatin Niger da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa ƙofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma.
To ina ganin dai ga yau dai Niger ba wani matsala ko guda da 'yan jarida muna hulɗa da su, muna so abu guda ne ɗan jarida shauɗe labari wanda zai zamanto shi kai ƙasarmu gaba ba wanda zai ɓata mutane ba. Kuma ko da ɗan jarida na siyasa ko wanda da 'yan ce hulɗa abin da gama ɗan jarida ba ƙaramin aiki ba ne, tunda cewa aka yi ga iko ana zan ajiya shi na kamar iko na huɗu cikin ƙasa, saboda in babu jarida babu labari.
Ganin mahimmancin alaƙar aikin jarida da salon mulkin demokuraɗiyya ya sa shugaban ƙungiyar ONIME da yi wa ɓangarori wannan tunatarwa. Domin 'yan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya.
Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure. Lallai da kwai kuskure, kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yanda kundin ƙasa ya tsara, daidai yanda dokokin ƙasa suka tsara, shi mai iko, shi hukuma ta tunkari aikin jarida, shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani.
A nan minista Salisu Habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari.
Ɗan jarida ya zo tambayi labari an ba shi bayani, amma ka san akwai bayani da ba za a ba su ba, saboda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi. Baka zo ka tambaye mai iko ba, baka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo ka yi ƙarya. Kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi. In akwai abin da ba daidai ba dole ɗan jarida ya ce ku hankali a baka zahawa bai da kyau. Daidai ne wannan. Kuma in wani an san ya yi wani cuta ko ya yi lahi dole a ce wani ya yi lahi kaza. In an ga bincika an ga zancen na gaske ne to ka ga wannan jarida gobe wannan sai ma an ba shi gala.
Rahoton ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019, lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yan jaridu a jamhuriyar Niger ya fara ne a cikin shekarar 1991 lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokuraɗiyya. Siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekarar 1993 lokacin da mulkin demokuraɗiyya ya ba da damar ƙirƙiro jaridu da yawa. A wancan lokacin rediyo RTT ya zama gidan rediyo da talabijin na farko da aka fara kafawa a Yamai, babban birnin ƙasar, inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne. Tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yaɗa labarai na zamani. Gwamnatin Niger ta bullo da daftarin doka kan kare 'yancin 'yan jaridu a cikin shekarar 2018. Wannan yunkuri ne na haifar da buƙatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida, 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin kafofin watsa labarai, wanda kuma da muhimman ƙa'idoji don kare 'yancin 'yan jaridu. Ƙididdigar ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders, wadda ta fitar a shekarar 2019, ta ce jamhuriyar Niger ita ce ƙasa ta 66 da 'yan jaridu suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. Sauraro, iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin 'yan jaridu na wannan mako. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Sule Mummuni Barma, sai Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka.
Da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar PDP Katsina dai tana zare jarabawan wani Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya wuce zuwa jiwa tattalin arziki ya kasa lokacin kuma abu da wata zama ta miƙe.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sauraron mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan lafiya kamar da muke a nan birnin Washington DC. To yau zamu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da Ibrahim Abdul Aziz wake da muna Yola ya shirya mana kan batun alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari yayi da kuma ko an samu an cika su kamar da aka yi alƙawarin za a cika su din. A cikin wannan shiri ne din zamu duba dalilan ko kuma wasu daga cikin dalilan da yasa har yanzu yakin Boko Haram yake ci yakin cewa da alƙawarin da shi Buhari ya yi na ganin bayan wannan matsala. Sannan kuma Buhari ya alƙawarin yakar cin hanci da rashawa shin ya ci wannan yaƙi din kuma shin mutanen Borno suna amfana ta wasu hanya daga wannan yaƙin na Boko Haram abinda yasa yake karewa kenan. Ba da baya haka zamu duba ko Buhari zai iya kammala wannan yaƙi cikin nasara kafin ya sauka daga mulki. To ba ta da bata lokaci ba ga Ibrahim.
A bari sa'a ta shokaji abin da ya faɗa amma a matsayin ku ko a zamanin ku lokacin gwamnatin ku take mulki na Gani ta PDP an daki lokaci ai wannan matsa na Boko Haram an yaƙi cinyewa har zuwa lokacin da karba ku a naku me kuke yasa ku gani yau fide ga shekaru 12 an kasa kawo ƙarshen wannan matsa na Boko Haram ne.
To Ibrahim ta ku ce kuma tunda shi lokacin ya fara karyatawa
a wai ba ma so mu koma baya kai mu koma baya ka faɗa ne me da metani
ya cewa a lokacin da mai girma shugaba Buhari ya hau mulki nawa ake sai da masara nawa ake sai da buhun shinkafa
eh zamu zo kan wannan muna batun maganar tsaro da kan mu koma baya eh ti shehu eh zamu zo kan wannan
batun tsaro da yake magana a lokacin mu lokacin mulkin jam'iyyar PDP Katsina dai tana zare amma yanzu duk da cewa dan Katsina ne yake mulkin shugaban kasa kuma dan Katsina ne gwamnan Katsina kawun shugaban kasa kanshi an sace shi yaya kuma talaka kawun shugaban kasa inda har za a iya sace shi gwamnatin tarayya ta biya kudi a fidda shi wasu kuma an sace su an biya kudi an karɓo su amma a lokacin da PDP take mulki haka bai faru ba.
Bari mu dawo muna da batun maganar tsaron nan. Dr. Umar Duhu kamar yadda kai alƙawarin kanka za ku magance tsaro wani batu da ake da ya shafi wannan tsaro shine na batun maganar kan cewa shiru da shugaba Muhammadu Buhari na duk da shawari da kuma kira da su ƴan majalisar ƙasa da na dattawa da sauransu da suka yi na wakilai kan cewa a canja shugabannin hafsoshin tsaro amma abun yaƙi wasu na gani kamar kan cewa wannan na daga cikin matsalar da ya sa ma aka kasa kawo matsalar tsaron ƙarshe.
Ni abin da nake son faɗa kan maganar tsaron nan mutane ya kamata su san cewa fa maganar da jami'ar APC ta yi kawai ta samu mulki 2014-15 mutanen Najeriya kamata su san cewa idan kana waje ba ka shigo gida ba ka san damuwar shigo gida ba kullum ko ana wasan kwastin ba idan ba wanda suke kallon kwallo a gidan talabijin da kuma wanda suke fili sun fi wanda suke cikin wasan ma iya wasa gaba daya. Jarabawan wani Buhari ya samu kasar nan yadda yake tsammani ba haka ya zo ya same ta bayan da ya wuce zuwa jiwa tattalin arziki ta yi kasa lokacin kuma abu da wata tsamu ta miƙe saboda haka abin da nake so da mutane tsaron kasafa ko kuma tsaron jiha ko tsaron angwani ba na mu shugaba ɗaya bane na duk kowa da kowa ne yau kowa ne kawo shawarwar da yake da kyau dole jami'a shugaba Buhari zai amfani da ita
eh wai batun da ake shine jami'ar ku Dr. Umar Duhu kan mu koma baya
ba mu shine yake zuwa ibada a Saudiya kan abinci da bazuru ba sa ta Saudiya bane
ina zuwa ba mu zo wannan ba
a dinga
da
lokaci
ne
shi ke
canza
abubuwan da yake faruwa a ƙasa da duniya gaba daya.
To
Dr. Duhu
ba mu zo wannan ba.
Ana samun ruwan nan ma tana yawanta fiye da yadda take yanzu amma yanzu ruwan ta
ɗan ragu
sai wata ta zo ko da karfi ta
ya barna ta bala'i. To Dr. Duhu ba mu zo wannan ba mun haizu dai muna batun maganar tsaro kai ku kai mu can za mu zo. Batun da muke shi ne na batun misali jami'ar ku take mulki a Najeriya ta APC. Yan majalisar wakilai da ta ita take da rinjaye. Amma suka ba sharin kan cewa ya kamata a sauya shugabannin hukumomin tsaron nan sai a taki wasu na kaman kan cewa wannan daga cikin matsalar da ta kawo ita jam'iyyar rashin samun nasara kan matsalar tsaro.
Eh to ka gani shugaba kullun shi yake da wanda yake aiki da su wanda kuma ya rasa su masa ayyukan nan. Walau ya fi amincewa da wayannan mutanen walau ya gaja wayannan da za su biya masa bukatunsa a lokacin da ya kamata ya sha karfin wannan yaki da ta'addanci wallahi shi ya fi sani amma mu addu'a mu shi ne mu ba shugabanni goyon baya su a sha kan wannan tsaron amma ni tunanin shi ne duk lokacin da mutum aikinsa ya gaza ya kamata a sake mu a canja shi ina cikin ra'ayin wanda yake kira a kan cewa a sake wannan shugabannin tsaron Najeriya nan a kawo masu jini a jiki wanda za su yi wannan aikin kuma a sha kan wannan fadan da ake da ta'addanci da kuma yaki da masu sace-sacen mutane da sauransu. Ni ina ban shawarar cewa inda hali shugaba ya ji koke-koke mutane ya sauya wannan shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya a kawo sabbi domin mai ka duba
a baka sai lalle ba kenan
a aikin soja yana so ne a ce ya zama shugabannin sojoji ko shugabannin sojojin sama na ko na kasa ko ta ruwa amma ya kusa shekara biyar da sauran suna sama suna kan mulki to ya sa wayansu daga cikin har suyi ritaya ba samu su kai wannan makamin ba
saboda Dr. Duhu za mu dawo
aiki ya kamata a yaba mata amma kuma a sauyin su mun a kawo da su mana wannan aikin mu jiwa mutanen Najeriya ka san dole aka canja aka ce motar ka ta tayi a kullun ka injin oil baka canja ran da ka sa sabu za ka injin ma ta mike su saboda haka kira
amma Duhu
a sauye su
Duhu
wasu biyon da zo na aikin a karfa da wannan fada da yan ta'adda
to fada za mu dawo gare ka amma mun zai tare kaman kan cewa watakila ita jami'a ta kubata da ta cewa ne akan yadda ake shugabancin kasar barin kuma ga shi Barisa Eti Shehu ku a matsayin ku ne a daya ku gani mutum kiran da aka ne kan cewa a sauya shugabannin hukumomin tsaro
alhamdulillah ni dai kamar shi Dr. Duhu ya so sani inda nake so wanda kuma ina so mar matashiya ne akan abin da ya kula ya tabbatar wa duniya cewa shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba abin da al'umma suke so ya ce ba tunda dai jami'an tsaron da shi Duhu ya ce shugaban kasa ya fi yarda da waɗanda yake ga su za su mar aiki Allah ya nuna jazawansu al'umma kuma gaba ɗaya sun yarda sun gaza har ma 'yan majalisu na tarayya sun yarda sun gaza sun ga sun nemi a canza su ya fi ya canza su menene irin rashin canja sunan shi da ake yi ne ko kuma dai akwai wani manufa ne dama na wannan ta'addanci Allah ya sa daga bakin shi maganan ya fito kuma shi ɗan jam'iyyar APC ne mu yayin jam'iyyar PDP kanmu yana daure mutane ne an ce su ne jami'an tsaro wanda kuma mun sani gwamnatin nan ba dukiyar da bata kashe ba a ta fannin tsaro amma kullum abin tabarbarewa yake wanda har ma ya kai muna ganin koke-koken wasu ƙananan sojoji kan cewa ana kai su daji zubar da su ba a ba su alawa an raba su da iyayensu an raba su da iyalansu haƙƙin su ma da ya dace a ba su ba a ba su kai a sama akwai lokacin da na gani ana nunawa a bidiyo wanda kuma ana kyautata zaton a cikin masu sauraron
wannan zargi ne amma ya kake ganin kamar kan cewa domin ana zargin kan cewa watakila makocin hanci da rashashe samun ya kice yake cinyewa
to ai babban kakin mai girma General Buhari wanda kuma ko ai san shi da shi shine ya yaki da cin hanci da rashawa wanda in har kuma matsalancin hanci da rashawa ne ya sa abu ya kice ya cinyewa talaka sun ga nan ne a ce dama an buye ne da sunan yaki da cin hanci da rashawa
domin a samu wannan jagorancin al'umma.
To bada wato bari mu je ga shi a dan APC. A'a kai magana kai magana sosai.
Koki kaman a wannan
gaba. To yau to me zaka ce kan abun da yake shehu yau ya fada
magana zargi ne a dena fanda magana zargi da dauka ya zama shine magana da wanda za a amfani da ita. Zargi ne kullun baran da shi ai loya ne ya san menene ake nufi da zargi. Yace su kuma NPDP ku je ku cire ta take na gwamnonin ku guda biyu saboda haka wannan duka guda ke ce in barin da ko ta daure ka ba to dole mutane kamar da aka fara dokar Najeriya sharan da aka daure kan ba haka ba dole ne ka kura sharan da kuriya ta bada jawab
to Dr. Duhu to Dr. Duhu Dr. Duhu ina keka Dr. Duhu
muna kan kokari kuma magana da na faɗa akan zaman tsaron nan
a'a kada mu
ne ce wai shugaban kasa bai sa abin da yake ba a'a yau idan ana yaki ma ya nuna cewa ba a canza shugabannin rundunonin sojoji da sauransu saboda haka yanzu mun samu kanmu a tsaka mai wuya ne wanda dole ne ko a yakura ya canza su kuma ya aiki da su sai mu sanin inda wannan take yawa daki a kan Najeriya kansa kenan
saurare ni to naji
mu doki ga in Najeriya da sauransu ai abin da ya kamata duk ai zama tare amma garan cewa amfani da ra'ayin yan talakawa to wannan kuma ba daidai bane duk shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari bai damu da wani mai hannu da shi ba ya fi damuwa da talaka da yake kasa duk talaka ya samu abin da zai ci ya samu koyi amfani abin da zai walwala da shi sai ya tabbata cewa shi din nan kuma ba barci a baya ba
to ga shi kuma malamai to na za mu tsaya sai Allah ya kai mu mako na gaba mu dawo mu ci gaba da shirin da kuma saurarin wannan muhawara din da a cikin muhawara ta mako mai zuwa za mu ji wasu daga cikin zarge-zargen da ake wasu daga cikin ministocin shi Buharin game da cin hanci da rashawa sannan kuma za mu ga ko Buharin zai iya kammala wannan yaki na Boko Haram kafin shekarar 2023 lokacin da za a zo ƙarshen wa'adinsa na yanzu to a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da kuma Garas Alira Abdu da ta shirya mana ta hada mana wannan shiri ne Ali Musa Sokoto daga Washington DC nake muku bankwana a huta lafiya.
Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
A duk shekara a lokacin irin wannan na kaka aka yi hasashen faduwar farashin hatsi a kasuwanni kasancewar a wannan lokaci ne ma ake samun maido da amfanin gona gida to sai dai kuma da alamun abana za ta kuwa sauya zani game da batun samun saukin farashin kayayyakin domin kawo yanzu tuni har farashin hatsin ya kara tashin goron zabi bayan dan saukin da aka samu na wasu kwanaki to wai koya lamarin yake ga magidanta a yanzu a linkaka wani magidanci ne ya ko bane irin fargabansu a yanzu
eh gaskiya da kaka dai mu saba gani yanda muke siyan shinkafa 6000 masara ma 6000 dai zuwa 7 amma a yanzu da kakan ma gashi ta haura shinkafa ana siya 11 masara ma ana siya 11 to gaskiya wannan al'amarin muna ga zuwa gaba kan gaskiya abincin zai fi haka tsada sai dai addu'an da zamu yi ubangijin Allah kawo mana sauki don gaskiya mun ba haka ba kan gaskiya akwai damuwa kamar kasan ganyen da muka saba sayan masara 5000 zuwa 7000 ko shinkafa 6000 zuwa 5500 amma yanzu abun gashi duk ya haura ya rufa 11 duka kan sai dai gyaran ubangiji
to sai dai ku yanda ma aka soma kokawa shi ku Abubakar Umar wani mai sana'ar hatsi a kasuwan ganye yace babu abun fargaba domin a cewar sa duk shekarar da aka samu irin wannan yanayi a farko to daga baya za a iya samun sauki
duk shekarar da aka yi irin wannan hasashen ana cewa ba abinci to daga ƙarshe zai yarha duk shekaran da aka ce bana abinci a koshi yayi yawa yayi to sakamakon wannan aran za a yi harshe shi ya kare daga karshe kuma sai ya tsada. Mu abun da muka karanta yau da gobe a harkar sana'a muna sai da abun da na sani ke zan iya gaya maka.
To wai koshin ma ya yanayin shigo da hatsi yake a yanzu kuma ko me yasa ya soma tsada? Honorable Ayuba Muhammad da ke zama shugaban kungiyar dalalan kayan abinci na Shiyar Adamawa ya bayyana dalilan waɗannan matsalolin da ake fuskanta a yanzu.
Wuraren mu anan haka dama muna expecting ruwa zuwa ƙarshen October. To sai ruwan ya zo ya tsaya early October, ruwan ɗin ya dauke. So mostly bumper harvest da ake tsammani yanzu ya lalace saboda gonaki da yawa ba za su kai ga ci ba. In ba wanda yake bakin kogi zai watarin ba, musamman kamar shinkafa ya lalace. Maganan wake, yanzu wake yana yi ba raba, ruwa kuma babu. So muna expecting ce abinda aka samu zai lalace. So kayan ya kamata da yanzu na a ce yayi sauki, amma saukin ya kasa saboda supply a kasuwa yanzu ya zama limited, sannan demand din ya zama so high. So saboda demand ya zama high, supply is low, sai kayan ya dawo cewa kudi yana ta karuwa. Ana daga 8,000, 9,000, 10,000 yau dinan har ana sayin shinkafa a nan kasuwar tamu 10,011, masara 11,000. So wannan abu ya yi affecting kasa sosai domin rashin samun wannan harvest din ya shafi manoma, ya shafi kasuwa, zai shafi talaka da zai ci kuma. Eh to magana a sashen mutu ya ce maka kaya za a samu sauki a nan gaba, abu ne na Allah. Yana yiwuwa ko federal government ta bude ta sayo kaya ta kawo, amma so far kayan da ake da shi ya kare. Domin cin ka duba kasuwan nan last week, kayan da ya shigo motocin da muka loda yanzu gashi babu. Ko kasuwar Tongo last week abin da muka samu this week ya yi baya. So muna yi expecting cewa dama November, December mutane masu Christmas neme kaya yana cika kasuwan nan. To yanzu yau sai muka ga kaya yana dropping, which means kayan ya fara karewa a gona. So mai saye kuma yi ajiya ba zai sayar da kayan da sauki ba, shi yana tunanin kayan kullun ya kara kudi don ya sayarwa talaka. Kaga ba price control a Nigeria, ba wani abu da ake, kowa yana controlling kasuwan da kansa. Gwamnati ba ta sa ido a maganan kasuwan ba, kasuwan tana ta haurawa, talaka dai sai dai ya roki Allah, Allah ya kawo mishi sauki. Wanda ya yi noma gaskiya yana da kyau bana, ko da yana da wayansu bukatu ya saurara ya aje abin da zai ci zuwa wani lokaci. Amma duk lokacin da mutum ya kwashi kayansa ya kawo kasuwa gaba daya ya karbi kudin nan, to abinda aka yi bara muna gani sai an maimaita shi, don karshen ta abun da mutum zai ci zai gagare shi. In ka nome ka dan ajiye saboda bukatan yau da kullun, talaka bai sai ce zai aje kayansa ba. Akwai kudin makarantar yara, akwai haihuwa, akwai kaza, dole sai an nuna wannan bukata. Amma kuma a takaita wayansu bukatun da ba su fi karfi ba, aje abinda za ci da yara shine babba.
Shi ko wannan dan jarida Abdul Aziz Jauro mai samari ya danganta lamarin nema da wasosun da manyan kamfanoni ke yi a yanzu na sayan kayan abinci daga manoma.
To yanzu dai kam rayuwa ta zama abinda ta zama, ganin cewar ko ina ka shiga ana tsadan abinci, har ma da kayan abinda za a hada a dafa wani abinda za a ci. Tunan ko ba zai rasa nasaba da abinda ya shafi irin tsadan rayuwa ta bangaren masu akwai, masu hannu da shuni suke sayan abinci in bulk. Yanzu an yi noma sosai, ta yiwu ba samu irin amfanin wanda ake nema ba, amma bayan an samu an fidda amfanin noman, wasu suke zuwa da manya-manyan motoci suke sayan abincin gaba ɗaya suke tafi da shi. Yanzu misali ni mazaunin Yola ne, a nan Yola bakin kasuwa za ka ga motoci manya-manya su sayi duk kayan abinci musamman shinkafa su ɗora a mota su tafi da shi. Talaka bai samu da sauƙin rayuwa ba, saboda an saya ina ma abincin bare ma a samu sauƙi. To wannan shi ne abun da ake ciki. Muna fatan Ubangiji Allah ya kawo sauki, gwamnati kuma ta fada cikin wannan lamarin, tabbatar ta hana sayar da abinci wa da ake wa kamfanonin da ba mu san ma ina suke ba.
Koma da menene, fatan talaka dai shi ne Allah sa a samu sauki, kowa ya samu ci maka. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
So madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki, har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.